Le nationalisme chrétien dit...
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Binti Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki nake. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau Litinin, 7 ga watan Nuwamba, 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa gwamnatin Niger ta shirya zaman muhawara da 'yan asalin kasar mazauna Ghana domin sanin matsalolinsu da kuma yadda za a magance su. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Ɗanhikaya ya shirya kuma zai gabatar, da kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Ibrahim da halin da duniya take ciki.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Magajin garin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winter, muddin Russia ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi, wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki, ruwa, ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba. Muna daukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan. To, amma mu fahimci zahiri, abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri, an rasa wutar lantarki, an rasa ruwan sha, a takaice duk muhalaka, kuma makomar kasar da kuma makomar kowannenmu duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari, abinda magajin gari Vitali Kelechko ya gaya ma manema labarai kenan. Rasha ta maida hankali kan kai hare-hare kan madafun makamashin Ukraine a tsawon watan da ya gabata, wanda hakan ya haddasa karancin makamashi da yawan daukewar wutar lantarki a fadin kasar. Yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla 2 sun mutu, 5 kuma suka ji raunuka a wani tashin bom na gefen hanya, wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar Danile na birnin Mogadishu. Waɗanda suka ji raunukan sun hada da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban, wasu kuma wucewarsu kawai suke yi, a cewar mai magana da yawun 'yan sanda Sadiq Dudishe, wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar Alhamis. Ya ƙara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na nuna cewa ƙungiyar Al-Shabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi. Sojojin gwamnatin Siriya sun yi barin wuta kan wasu sansanoni 10 da ke dauke da wasu iyalai, waɗanda tashin hankalin kasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin kasar da ke hannun 'yan tawaye. Da safiyar jiya Lahadi suka kashe mutane akalla 10 tare da raunata wasu kuma gommai, a cewar masu sa ido kan yakin daga bangaren 'yan adawa da kuma na farko wajen kai dauki. Wannan barin wuta shine na baya-bayan nan a jerin saba ma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Rasha da Turkiya a watan Maris na shekara ta 2020, wanda ya kawo ƙarshen yawan farmakin da ake kaiwa a lardin Idlib tare da taimakon Rasha. An yi ta saba ma yarjejeniyar akai-akai a tsawon shekaru 2 da suka gabata, ana ta karkashe mutane, ana raunta wasu kuma da dama. A ƙarshe, jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane 3, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye, bayan da wani jirgi mai dauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin Lake Victoria da ke ƙasar Tanzania jiya Lahadi saboda rashin kyan yanayi, yayin da yake dosar birnin Bukoba da ke arewa maso yammacin ƙasar.
Nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kama na labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bar mu leƙa Niger, inda gwamnatin kasar ta shirya zaman muhawara da 'yan asalin kasar mazauna Ghana domin sanin matsalolinsu da kuma yadda za a magance su. Mataimakin ministan harkokin kasashen waje Isufu Al-Mukhtar, da ya shugabanci muhawarar, ya kuma yi kira ga 'yan kasar da su koma gida su zuba hannun jari domin ƙara bunƙasa tattalin arzikin kasar. Daga Yaounde, ga wakilin muryar Amurka Idris Abdullah da ƙarin bayani.
Mataimakin Minista Harkokin Kasashen Waje Yusuf Muktar ne ya jagoranci tawagar gwamnatin kuma ya bayyana wa ƴan asalin ƙasar da ke zaune a Ghana makasudin zuwan su.
Ina so in kawo muku babban sako na shugaban ƙasa mai girma Muhammad Bazoum, President of Republic da mai girma Muhammad Muhammadu Prime Minister, shugaban gwamnati su suka turo ni nan sai da sadu da sunan zuwan. An dawo bisa yadda zamu tsara wa ga muhawarta. Kun ga muku ina na ya kawo ni da ni da tawagar da nake tare da tunda mu iya mu zamna ya mai can mu ce mu ambassador ayi shi muka ci a gunmu a zo a zamna duka dai muke kenan ku magana uku nan ta shafe ku abun harin da ya kawo ni mu gani dukan matsalolin da ke gare ku wadanda ana iya a ciyo kansu nan ga tare da ambassador tare da da mutane Ghana nan ga ko ku wanda sai mun tafi da shi ya mai a gano yadda za a gyara su. Na biyu shine muke na so diaspora ta zamanto ta mata kawo gudunmuwar ta bisa tattalin arzikin kasa mu gani yadda zamu kama musu. Na uku da zance hukun sai ya ne za a kare aiki nan da committee ya fara.
Minista ya bayyana yanayin da Niger take ciki a yau cewa a shirye kasar take ta amshi masu zuba hannun jari.
Bana dai alhamdulillah ko ina an yi ruwa haƙi ya kai gero ya samu dunguri to almana iwa alhamdulillah. Mun san nan da shekara guda Niger za ta hidda man fetur kasashen waje daga Agadem zai zo sai ya tafi Benin. Kenan nan zuwa shekara guda da rabi insha Allah kasanmu za ta lumka hidda man fetur hasu biyar tunda yanzu baril 20 take hidda cikin rana yanzu nan da shekara guda da rabi za a kai 100 da wani baril za a hidda kasashen waje. Koi wannan babban dam na Kandaji shi ma zai ba mu dama yanzu yana tahi shi ma nan da shekara guda shekara biyu astaghfirullah nan da shekara biyu aiki shi za ya kare za a samu shi ma electricity abin nan wuta kenan price kin wuta zai yi ƙasa.
Jakadan Niger a Ghana Hajja Lami da Salamatu Balagoga ta sanarwa muryar Amurka cewa gwamnati ta dauki matakan dakile matsalar barace-barace da ƴan kasar ke yi a kasashe makwabta musamman a nan Ghana.
Mai girma Prime Minister kin mun Niger ya zamna da committee in charge na duka wannan ministerori duka sector an dauke su an sa cikin wannan committee an yi tunani mai zurfi ya za a yi hana wannan bara kuma an gane matan nan da yara kwangila ne yaran nan president kin mu yana da program mai yana da guri fuskan program kin shi yara daga shekara su fara zuwa makaranta kamar makaranta kaza education shine abin ga development kin kasa don akwai wannan gurin to duk yanzu an dauki matakai wanda zo bara aka kama shi a bisa fannin bara akwai abin dokar da za ta hau kanshi masu kawo su akwai dokar da za ta hau kansu.
Wadanda suka halarci taron tattaunawar sun tufa albarkacin bakin su ga muryar Amurka.
In dai yau Niger minista ya taso ya zo cewa irin aikin da kuke na za ku yi shi can ai dole ne mu karbi domin yau muna da Indians da ke aiki garin ga muna da Lebanese da ke aiki garin ga don haka in mu ma Allah ya bude muna mun ta can kuma garin kakannin mu mun je muna aiki wurin ai duk da kudi ne ma ne
yanzu yanda muka bude enterprise a garin ga so muke gwamnatin Niger ya samu ya ba mu wannan opportunity kuma mu samu mu expand to Niger so da Niger market don akwai kasuwanci a wurin
wanga forum ga yayi mun samu mutanen da ke da big ideas wayannan mutanen nan nake so ya kira in gobe ne in jibi ne 20 of us ne mu zauna mu yi tattauna wani irin mataki za
a Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
Madalla an gaishe ka Idris Abdullahi yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
Hukunta ma'aikatar shari'a a jihar Bauchi ta Arewacin Najeriya ta bullo da wani tsarin hanzarta yin adalci ta hanyar kakkafa kananan kotuna da za su riƙa bin haƙoƙin mutane musamman ma bashin kuɗaɗen da suke bi da bai haura naira miliyan 3 ba. Irin waɗannan kotunan za su tabbatar da kammala sauraron ƙararrakin da ake shigarwa gabansu cikin kwanakin 60 kawai. Daga Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da cigaban rahoton.
Mai shari'a Mu'azu Abubakar a tattauna da shi kan wannan sabon tsarin samar da kananan kotunan ya ce makasudin kafa kotunan shine sauƙaƙawa wajen isa ga kotuna domin neman haƙƙi kan lokaci.
Ya zamanto kuma an sauƙaƙa ta wajen irin ma kuɗi da kuma ɓata lokaci da mutum zai iya samu in ka haɗa da abin da yake faruwa a sauran kotuna.
To kamar wannan kotu tana da wani ƙayyadajjen bukatar saurare karan su
kuma mutane yana da kyau su gane cewa ita makasudinta shine abin da ya shafi kudi ne ba a kawo karan laifi a cikin ta ba a kawo kara koda na dan haya ne ba ta da hurumi akan irin wannan abu ne wanda yake kaman kana da wani kayyadaddun kudi da kake bin mutum wanda bai wuce miliyan 3 ba da farawa da gamawa da a gama wannan shari'a cikin kwana 60
to mutum zai iya daukaka tsara
idan aka yi hukunci wanda duk bai gamsu ba a ciki zai iya daukar kara zuwa high court wanda aka yi hukunci a kansa bai biya ba za a nemi wani kaddara yake da shi kotun sai ta kama wannan kaddaran sai ta sayar sai ta biya mai kudin sa
to sai dai kuma na tuntubi wasu mazauna garin Bauchi ga abin da suke cewa
sunana Ibrahim Muhammad Sani an fi sani na da Ibrahim Arab Bauchi Central Market wannan babban abun murna ne da farin ciki ga duka bangarori guda biyu mu kanmu yan kasuwa haine daga cikin mu wanda za su karbi kayan mutane ko kamfanoni su rike kudin su kibiya wannan kotu za ce maka kware da gaske wajen sama wa masu kaya kudin su to haka nan su ma wanda suke sayan kaya wajen yan kasuwa su rike kudin
sunana Musa Dallami Abdullahi wannan mari yana da kyau saboda wani zalunci irin namu na dan adam mutum yana ganin ya samu kuma ba zai iya zuwa ya zo ya mayar maka ba kotu ta yi abu mai kyau kware da gaske da aka yanke iya lokacin da za a takaita
har ila yau naji ta bakin shugabannin addinai kan samar da kotunan da jihar Bauchi ta yi
tunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa limamin masallacin Juma'a wanda ke kan titin Mursala Muhammad daula da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin Bauchi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisin Abi Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa matsalul ghaniyi zulmun wa idha utbi ahadukum ala mali'in falyattabi' ma'ana jinkirin mawadaci wajen biyan bashi zalunci ne da wannan malamai suka ce ya halatta a takura shi ta hanyar ko kama shi ko kama wani abu nashi a saida dan a biya mai haki haki sa
sunana Reverend Lukashew ni ne shugaban kristocin arewa da kuma fastoci yan kasa a matsayin mu kan shugabannin addini musamman na krista wannan labari ya zo mana da kyau mun karbe shi da hannu biyu da krista da musulmi kaga wayanda ake bin su bashi suka ci arabu kaga dole ne yanzu da gaggawa don tsoron kare gwata da su gurin hukuma wanda sakamakon sa shi ne kaddarar su za a saita shi ke tsarin wannan doka da aka yi
Abdulwahab Muhammad Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dimidimin su yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa
Zauren matasa.
Masu sauraro barkanku da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake tabbawon dake cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance karubalan da ya hada da yaki da jahilci, shamiya gun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai sauka ne a Sokoto, Arewa maso yammacin Najeriya. inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan kalubalen tsaro a jihar, musamman ma dai a yankin kananan hukumomin Isa da Sabon Birni. Kazalika kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen din babban zaben 2023 a Najeriya da ake son matasa su kaucewa zama zuga-zugi na haddasa husuma. Baza sun su hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Hassan Muhammad Binanci da farko watan sai aka aza abubuwa akan sirkidi na kwakwalwa tare da bambance tudun hanjin dimina da na zakara, watan mu matasa haƙƙin mu ne na mudubi da yanayin umma suke ciki. In muka duka bangaren bangar siyasa, matasa ne, shaye-shaye matasa ne, karkuwa da mutane matasa ne, abubuwan dai aka rika liso su duka ga matasa ne ke cikin wannan matattar sana'a, wanda haƙƙin mu ne a wuraren zaman jama'a. Na ɗaya, mu rika jawo hankalin ƴan uwanmu matasa. Na biyu, mu guji kamar yi kwako kuma shirya taruka na wayar da matasa kai akan illolin bangar siyasa. To abubuwa ne waɗanda in muka mai da hankali a kansu, insha Allah za mu ga an samu ci gaba sosai.
Activist Hassan, ina ga watakila Musa Yahaya. Musa Yahaya, kai ya kake ganin ra'ayin activist?
Ra'ayin activist duba da idan muka kalli matasa su kansu, kusan su ne kashin gadon baya na ci gaban kowace al'umma. So ya zama wajibi ya kasance matasa tunaninsu ya karkata ta hanyar zaman lafiya. Ta hanyar zaman lafiyar nan kuma dole ne sai matasan nan sun zo suna yi kuwa suna wayar ma ɗan uwansu matasa kai akan illar ta'addanci ko kuma kowane irin nau'i da ke barazana wa zaman lafiya a yankin Arewa maso yamma. So activist Hassan Binanci, gaskiya magana shi ra'ayin shi haka yake, kuma ina goyon bayan ra'ayin shi akan matasa su rika shirya tarurruka na wayar da kai. Duk da yake yanzu akwai zamani, haɗuwar ma takan iya zo ta zama matsala. So akwai ci gaba na zamani musamman ta bangaren ICT, ta bangaren social media. Akwai platform da dama da za mu iya shirya tarurruka
da dandalin sada zumunta.
Wanda ke ba dole sai an zo an taru fili da fili ba. So ana iya shirya waɗannan tarurrukan ta dandalin sada zumunta, akan iya yin waɗannan faɗakarwan ta dandalin sada zumunta, kuma ta isa har inda ma babu network. Akan iya shirya wani tsari a waya wanda zai zama faɗakarwa ga matasanmu da suke zaune a ƙauyoyuka a karkara, wanda yake can ne mafi yawanci ta'addanci ya fi kamari, kamar irin yankunan Sabon Birni a nan Sokoto, irin ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa, Kebbi, Tambuwal da dai sauransu. So wanda yake idan za mu zo a haɗu matasa su ci gaba da irin wannan yekuwar da faɗakar da kai, cikin Allah yadda za a iya kai ƙarshe na wannan matsalar tsaro da take wa yankin Arewa maso yamman Najeriya barazana.
Comrade Umar Bello Da'in, shin ya yanayin taɓarɓarewar tsaro yake a wannan yankin? Ya za ka kwatanta, wanda misali bai taɓa zuwa Sokoto ba yana jin labarin ana samun matsalolin nan, ya matsalolin suke?
To assalamu alaikum. Kamar yadda ka yi tambaya, balle in kana ji da labari to ba za ka iya hango ko kuma ganin irin babban matsalar da ake ciki ba, sai waɗanda mu muka gani da yanmu, wanda kusan local government ɗinmu tana cikin local government waɗanda suke da makwabta ga inda wannan matsala ke fuskanta, musamman local government ɗinmu ta Kwari, wanda mu ma sassan wasu yankuna sun ɗan shiga. To in ka ga irin yadda al'umma suke ciki, sun tagayyara, musamman mata da ƙananan yara, wannan abin sai ya baka tausayi. Gaskiya wannan kamar yadda sauran ƴan uwa suka yi magana, dole na ya zama wajibi ga matasa mu ga wace hanya za mu bi domin ganin cewa mun kawo sauƙi wa al'umma. Domin gaskiya in ka ga yanayin da abin yake ciki, to dole sai abin ya baka tausayi, kuma ka ji a ranka cewa lallai akwai buƙatar ka bada taka wata gudunmawa domin ganin cewa al'umma sun kawo sauki wanda babban abin da muka rasa wanda ya zama wajibi gare mu matasa mu kula wannan bangaren shine kishin kasa wanda da yawan mu matasa kusan wannan abin ya ja baya gare mu kwarin gaske in ka duba mafi yawan matasa yau kowa ya jirimi da zai samu yanzu ni zai samu babu ruwa da gobe to in dai har muna son ganin cewa gaskiya wannan kasa ta mu ko kuma wannan yanki namu ya samu zaman lafiya dole sai mun saki kishin kasa gaba domin sai kana kishin kasa sannan za ka yi kishin al'ummarka in ka duba ka ga irin yadda yanayin al'ummarka suka shiga to in dai kai kana kishin al'ummarka to dole gaskiya abin zai baka damuwa kuma sai ka ji baka ji dadi ba wanda gaskiya duk sanda na ga irin wannan abubuwan sai na ji ga raina wace irin gudunmuwa zan iya ba su domin ganin cewa an kawo karshen wayannan matsalolin gaskiya
bari mu komai kafin ka cigaba bari mu ji abinda Ummul Khairi Abdullahi za ta faɗa wanda dama irin waɗannan matsaloli in sun faru sun fi shafar mata ne ma da ƙananan yara idan an samu rashin tsaro ko an samu ko kare tattalin arziki ne su ne suke fara shan wahala saboda su ne ba za su ga abubuwa a gida ba Ummul Khairi me za ki ce
abin da zan ce wurin ga shi ne matasa suna yawan yin aure lokacin da ba su da zarahin da za su iya ɗaukar gidansu abubuwan yana tasowa ne lokacin da shi matashi ya riga ya tashi bai da sana'a amma kullum kokarin shi ya za a yi ya samu abin da zai samu to ta haka nan ne suke shiga cikin ta'addancin da yayi yawa cikin kasashen mu sannan abu na biyu abin da ke ƙara kamuna wanga tashin hankalin matasan mu ba su samu shawarwari daga mutane daban-daban sannan duk lokacin da mu mutane muka je mu matasa ƴan uwansu muka je muka hada mutane muka ce a zo za a yi taro na kungiyar matasa a tattara muna matasa akan mu ba su shawarwari game da abubuwan da ke faruwa to wasu lokuta sai kaga mutane suna nuna cewa me ya amfani tara mutane a ba su shawara ba tare da an samu wani abu an ba su ba to mu kuma abin da muke gani shawarar da zaka ba matashi ya tashi tsaye dan ya nemi nashi yayi abin da zaka ba shi saboda duk lokacin da ka tashi kan ba matashi shawara cewa tashi ka nemi naka to mu muna ganin cewa zai jayar da su daga ta'addanci ko shaye-shaye ko wasu aikata wasu ayyuka waɗanda ba na ƙwarai ba
wato Ummul Khairi wannan ya nuna kamar matasan wasu ba sa samun shawara ne sai su shiga abin da yafi karfin su har ya dawo daga baya sai su je su fada mugun yanayi kenan
haka ne yawancin su ba su daukar shawara sai ka ji matashi ya ce idan ba wani abu za a bashi ba me ya amfani shawarar da za a bashi a wannan lokacin ai ganin nake shawarar da za a bashi ta abin da za a bashi saboda in ka bashi shawara ta nan ne zai samu wani abu har ya je ya zama abin dogaro da kanshi ya kau da kanshi daga aikata wasu ayyuka waɗanda ba na ƙwarai ba irin shaye-shaye ta'addanci da yayi yawa da dai sauransu
Abdulaziz Muhammad Asada ga dai wannan zaure ya fara nisa cikin wannan zantawar kuma duk wannan waɗannan irin matsaloli da ake samu an fi danganta su ne dama ga matasa yawancin an gama da tijo a ciki sai a yi ta mamaki a ce me ya kai shi har yanzu yake irin wannan al'amari ya za a yi matasa a samu wata irin magana ya kamata a yi musu su gane cewa idan suka yi hali na ƙwarai nan ne ma za su fi cin riba maimakon a ce kullum suna nan suna ta fadawa cikin abubuwan da ba za su kai su tudun mun tsira ba
kamar yadda mai tambaya ni zan so in yi magana akan shin da farko ma wane ne matashi matashi wani mutum ne wanda yake da daraja ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na ɗauka ayyuka na takallifi wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalami ya fara aiki a kan shi a sashen dokar ƙasa shi ma dokar ƙasa ta ba da dama duk wani laifi da wanda ya adda shekara 70 ya yi ya aikata a hukunta shi ma za a yi hukunta shi abin da nake ganin cewa na farko shi ne matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku wannan shirin ni Nasiru Adamu Alika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu wani mako wassalamu alaikum
daga da Nasiru Adamu Alika yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanun jaridun Najeriya
za
an fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa masu satar kudade ta yanar gizo wato hackers sun sace kimanin dala miliyan 11 a kasashen Najeriya, Benin, Cameroon da kasar Argentina a sakamakon kutsen da suka yi cikin asusun ajiyar wasu kamfanoni dake wayannan kasashe kimanin 11 dake sassa daban-daban na duniya. Sai kuma jaridar The Nation na cewa wata kotun tarayya dake Abuja ta soke zaben da aka yi wa dan takarar jam'iyyar Action Alliance da neman shugabancin kasa wato Manjo Hamza Al-Mustafa. Jaridar ta ce umarnin soke zaben ya biyo bayan karar da wasu a yan jam'iyyar suka shiga ne. Jaridar The Nation ta bayyana cewa kotu ta amince ne da bangaren shugabancin Mr. Adekunle Rufai Omoje a maimakon na bangaren Kenneth Odese wanda Manjo Al-Mustafa ke tare da shi. Ita kuwa jaridar Tribune ta bayyana cewa har yanzu tsugunan ba ta kare ba a kungiyar ASU na malaman jami'o'in Najeriya, domin kuwa yanzu haka rashin kungiyar na jami'ar Jos ta umarci a yanta da su zauna a gidajensu sakamakon kin bin su cikakken albashi na wata guda da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Haka dai rahotanni ke fitowa daga sassan kungiyar na jami'o'i daban-daban inda suke kukan cewa gwamnati ta ki ta biya ayan kungiyar albashin wata guda maimakon haka aka biya su na rabin wata, abinda kuma suka zargi gwamnatin tarayya da karya alkawari. Sai kuma jaridar Da Banga daya daga cikin manyan labaran ta da cewa dan takarar neman shugabancin Najeriya karkashin tutar jam'iyyar PDP mai adawa Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa zai ci gaba da aikin neman zaben sa ba tare da bangaren gwamna Nelson Wuke da sauran gwamnoni guda hudu dake adawa da shugaban jam'iyyar Yochia Ayuba. Jaridar Banga ta ruwaito dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar ta PDP yana magana ne a wata hira da sashen Hausa na murya Amurka a makon da ya gabata. Yanzu haka dai wasu gwamnoni biyar da suka hada da Nelson Wuke na jihar Rivers da wasu gwamnoni na jihohin Benue, Enugu, Abia da kuma Oyo dukkan sun yi tutsu cewa ba za su mara wa Alhaji Atiku Abubakar baya ba. Ita kuwa jaridar Premium Times ta bayyana cewa mai yiwuwa ne jam'iyyar APC ta yi hasarar gurbin al'ummar jihar Kano sakamakon rigima na cikin gida da ya kunno kai tsakanin shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilai Alhazan Ado Doguwa da kuma dan takarar mataimakin gwamna a jihar. Murtala Salangaru dan Majalisar Wakilan Alhazan Ado Doguwa ya kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da dan takarar jam'iyyar APC na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da su hanzarta magance matsalar. Ƙarshen sharhin jaridin kenan. Huta lafiya.
An gaishe ka Babangida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Magajin garin Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winter, muddin Rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi, wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki, ruwa ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba. Muna daukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan, to amma mu fahimci zahiri abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri, an rasa wutar lantarki, an rasa ruwan sha, a takaice duk mu halaka. Kuma makomar kasar da kuma makomar kowannen mu duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari, abinda magajin gari Vitali Kelesko ya gaya ma manema labarai kenan. Yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla 2 sun mutu, 5 kuma suka ji raunuka a wani tashin bom na gefen hanya wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar Danile na birnin Mogadishu. Waɗanda suka ji raunukan sun hada da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban, wasu kuma wucewarsu kawai suke yi, a cewar mai magana da yawun 'yan sanda Sadiq Dudishe, wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar Alhamis. Ya ƙara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na nuna cewa ƙungiyar Al-Shabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi. Sojojin gwamnatin Syria sun yi barin wuta kan wasu sansanoni 10 da ke dauke da wasu iyalai waɗanda tashin hankalin ƙasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ke hannun ‘yan tawaye da safiyar jiya Lahadi suka kashe mutane aƙalla goma tare da raunata wasu kuma gwammai a cewar masu sa ido kan yaƙin daga ɓangaren ‘yan adawa da kuma na farko wajen kai ɗauki. Jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye. Bayan da wani jirgi mai ɗauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin da Victoria da ke ƙasar Tanzania jiya Lahadi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chad, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba, ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya ba da umarni. Ta injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam.